الحمد لله معز الحق ورافعه ومذل الباطل وواضعه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. حمدا لمن أسماؤه مكملة، الله لا إله إلا هو له. حمدا كثيرا دائم البقاء مكافئا ترادف الآلاء. ثم الصلاة والسلام تترى على أجل العالمين قدره وآله أفنان دوحة الشرف وصحبه والتابعين أما السلف. أما بعد، فيا من أحسبهم شم الأنوف وشامت الصفوف، يا قانتون ساجدون ركعوا جمعوا وأجمعون ثم جمعوا، ويا منيبون وأواهون ومن بكم ألحق والأهلون، مني سلام ناطق عن بعض ما في القلب من فرط الهواء مرصفة، سلام كالصبا مرت بروض تلاقت هل كمائم بانفتاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Muna jaddada ma Allah godiya mai kowa mai komi mai yadda ya so yayin da ya so a inda ya so da ya ba mu ikon haduwa da ku a gidan wannan radio domin gabatar da wani shiri da aka jima ana gabatarwa shine abin da ya shafi taimaka ma marayu da tallafa musu. Yau shirin insha Allah ya samu halarta bakon malami a wannan shiri, amma kuma sanannen malami shine Sheikh Abdul Malik Muhammad Bube. Ya kawo mana ziyara. Mala assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Almajiri
to malan abinda muke so mu tattauna akan shi yau shine abinda ya shafi tallafa ma marayi wanda su ne gajiyayyu. To malan marayu mun san yadda Allah ya ambace su cikin Qur'ani mai girma da nau'uka da dama da kuma yadda za a kiyaye haƙoƙin su. To shine muke so mu tattauna a kan shi insha Allah, musta'ini na billah.
Okay.
Insha Allah malam, abinda tambayoyin za su zo kamar haka. Muna son malamu na abinda ya shafi tallafa ma marayi a ijtima'iyya. Al-kafaratul ijtima'iyya kenan. Abinda muke so malam ya danyi muna bayani kan shi kenan.
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوامنا مكبسوا تأدين المسلمين كما منجدد قديرا قال الله سبحانه وتعالى واندتكين إيكون سا ديردسا da amincewarsa da ganin damar samu ka samu halartuwa a wannan wuri domin gabatar da nasiha ga kawunanmu gaba daya. Wannan kwamiti na marayu wanda ke kula da marayu kwamiti ne wanda an aza shi lokaci mai tsawo, kuma mun taba tattabo tarihin sa da dalilin kafuwarsa a nan tare da ƴan uwa su Malam Aliyu, su Alhaji Usman da zai sauran ƴan uwa kan tarihin aza wannan kwamiti da kuma manufofinsa. Akwai nasihohi da nake son na gabatar ga kwamitin kansa kafin su jama'a da za a isar da sako zuwa gare su. Na farko shine cewa ba a aikin Allah a ji daɗi. To waɗanda suke tsaye akan wannan kwamiti ya kamata su fahimci wannan sosai. Bayuwa ka ɗauko aikin Allah shi ɗan ya barka ka samu cin nasara in ba ka dage ba. Shi yasa babban wato ginshiki wanda ya kamata a dogara gare shi shine ikhlasi ga Allah. Don aiki in ana yin shi don Allah, to duk wahalar da ake ciki in ana kallon wanda ake yi don shi ba a kallon wanda suke suka a cikin wannan aiki. Amma in babu ikhlasi to za a samu matsala. Shi yasa malamai suke cewa ma kana lillahi wasal wa ma kana li ghayrihi inqata. Duk abinda ake yi don Allah wasal zai sadu, ma'ana zai ci gaba. Wa ma kana li ghayrihi inqata, duk abinda ake yi ba don Allah ba yankewa zai yi. kinan ya kamata masu aiki kan wannan su san cewa sun dauko aiki ne tukuru wanda yana bukatar sai an yi tsayin daka dan ganin cewa an cimma burin da ake bukata to in akwai ikhlasi wato dole za a samu hakuri zai gadar da hakuri
na'am
domin wato shedan yana son masu aiki na alkhairi su samu matsala a tsakankanin su kafin ma matsalar ta tashi izuwa ga wadansu wato matsalar gida abinda ake cewa matsala ta gida yake son ya haddasa to idan aka samu sabani tsakanin masu gabatar da aiki wani sai ya manta cewa yana yin aikin ne don Allah sai ga kamar wani ne yake ma aiki to kaga daga nan shedan ya same shi kuma aikin zai samu tasgaro ko ya lalace ko kuma ya ja da baya kenan dole masu aiki sai su yi hakuri da juna saboda aiki ne wanda ba kowa ke tunkararsa ba Allah ne ya zabe su akan wannan aiki kenan su tuna da wannan ni'ima da Allah subhanahu wataala yayi musu sannan kuma dole irin wannan aiki na bukatar hakuri akan tuhumce da za a yi ba za su taba karewa ba in kai aiki za a tuhumce ka in ba kai aiki ba za a tuhumce ka kuma za a tuhumi aikin da kake yi shi kanshi wani zai nuna ba don Allah ake yi ba wani zai nuna ana son a tara dukiyar mutane ne saboda mutane sun shiga cikin kangi suna son su yi amfani da wannan dukiya cikin bukatocin su na yau da gobe da abin da ya kama da haka to dan haka irin wannan abin an saba jin shi babu kuma wani mutum wanda ya tsira ga waɗannan ba mutum ba hatta da alqur'ani an yi suka a cikin alqur'ani maganar Allah hatta da Allah kanshi an yi suka izuwa gare shi domin an danganta ma Allah da ko yaya sannan kuma an danganta cewa alqur'ani ba daga wajen Allah yake ba kaga suka ce zuwa ga alqur'ani an karyata annabawa an tuhumce su ma da abinda ba su dace da shi ba misali hauka ba abu ce wanda ya kamata a tuhumci annabin Allah da ita ba waɗanda akmalun nasi khalqan sun fi kowa cikakken hankali ko ba haka ba wa a'zamun nasi qadran kamar yadda ka faɗa wato sun fi kowa daukaka da daraja amma in ka dubiya yadda suka yi mu'amala da mutane hatta ma ba kafirin ba musulmi sai dai su yi hakuri da su wani lokaci matsaloli za su taso kafirai sun gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzzila alaihi dhikr innaka la majnun to in muka duba innaka in muka dauka a tsarin ilimin larabci inna harfu tawkid ce to kuma allamu lamul muzahlaqa la majnun tabbas hakika kai mahukaci ne to kaga in an gaya ma annabi wannan abubuwa da dama Allah yana lallashin annabin sa wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik an yi izgili da annabawa wanda suka gabace ka to wannan zai nuna maka cewa hanyar annabawa ce kabi kuma dole ka ci karo da kalubale wanda bai kai nasu ba a cikin wannan tafiya muna kira ga 'yan uwa su fahimci wannan da kyau kada shedan ya zo musu da cewa ana zarginka ka tuno da kake yin aiki da shi kuma waɗanda ake tare da su cikin committee ai ta hakuri da juna saboda akai ga cimma nasara wannan shi ne nasiha da nake so in gabatar musamman ga shi committee da'awar ko in ce committee marayi da yake gabatar da wannan aiki da mu da su gaba ɗaya muna fatan Allah ya taimake mu
amin 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 amin
na'am
akan maka Allah mu gode da wannan nasiha Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya sa mu yi aiki da wannan nasiha akan maka Allah abinda muke so mu sani yanzu shine abinda ya shafi wai wane ne maraya shin kowa da mahaifin shi ya mutu khalas ya zama maraya ko kuma da mahaifin shi ta mutu ya zama maraya ko kuma akwai wani mutum wanda muayyan shi ne ake cewa maraya
to wannan mawdu'i ne tema kama marayi ina son mu san cewa ana kiran shi al-kafala al-ijtima'iyya wato dole na mu fahimci wannan taimakekeniya ta al'umma yato matsala ce da ta wuce gidan wani ta wuce unguwarsu wani ta koma ta jama'a gaba daya wato ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake bi saboda taimaka ma al'umma ta taimaki juna ba wanda ya ishi kanshi ya kamata mu fahimci wannan da kyau shi yasa musulunci ya aza waɗannan ƙa'idodi waɗanda musulmi ba su hankalce su da kyau ba shi yasa ake samun matsala da mun hankalce su da ya kamata a ce mun ci gaba ƙwarai da gaske fiye da wannan hali da muke ciki don Allah ya ce a cikin suratul ma'ida بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا كتيمك جونا واتو مفاعلاني تفاعل واتو كن ينرجع من كلا الطرفين واتو كتيمك جونا alal birri akan aiki na da'a wanda yake sa a samu yardar ubangiji wa taqwa da aiki wanda yake sa wa tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku taimaki juna wajen aiki na zunubi da kuma aiki na ta'addanci na sabon Allah subhanahu wata'ala kenan alqur'ani ya riga duk wata majalisa ta duniya kafa wannan domin zamu ga yanzu misali zaka ga majalisar dinkin duniya tana da sashe mai kula da mata da kananan yara waɗanda wato iyayen su mutu a wajen yaki ko abin da ya kamata haka zamu ga turawa suna bugo ONG organization ko organization an gane na taimaka ma marayi to mu musulmi a matsayin mu na musulmi waɗanda suke da alqur'ani suke da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke da wannan addini wanda ya kamata a ganshi a aikace amma abin mamaki yau turawa ne za su fitar da dukiyarsu don a taimaka ma marayi amma su musulmi dukiyarsu wato an daskare su ko an jibge su a cikin bankuna ba na taimakon musulmi bane to yaya mu da kamata mu taimaka ma marayin musulmi da malayin ma kafirai yanzu kafirai ne ke taimaka ma marayin su kuma kafirai ne ke taimaka ma marayin musulmi sai dai mu ja ayoyi mu ce akwai ayoyi cikin suratul nisaa akwai ayoyi cikin wacce sura waɗanda suka nuna yadda ya kamata a taimaka ma marayi to kaga wannan kusur ne ya kamata musuluncin nan shi da a gaskiya tunda mun ce mu ne muke rike da gaskiya ko ba haka ba muna rike da alqur'ani maganar Allah subhanahu wa ta'ala alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi muna rike da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a aikace mun bar su a gida sai dai kura ta buge su sai kuma mu ce mu ne muke rike da addinin gaskiya to ai wato Bahaushe yace kare aka ce ana biki a gidan ku yace mi
mu
gani a kasa ku da kuka ce addinin ku gaskiya ne ko aikata shi a gani mana to amma ku bar littafan cikin maktabobi ko a karanta ayi hudubobi masu zafi ko a shiga gidan radio a ce sai an ci gaba da wa'azi lalle wa'azi ba abu ne wanda za a bari ba wa zikr fa inna zikra tanfa'ul mu'minin amma kuma ya kamata a gani a aikace bai dace ana siffanta mu da saba alƙawali ana siffanta mu da rashin taimako ana siffanta mu da yaudara ana siffanta mu da abubuwan da ba su kamaci wanda yace yayi imani ba wanda zamu ga Sheikh Abubakar Jazairi rahimahullah ya dauke ayoyin da Allah ya kira musulmi kai tsaye ba wai ma a fakaice ba ya ayyuhallazina amanu guda 81 suke cikin alqur'ani ya sanya mu littafin suna nida'atu arrahman to dan haka dai wannan dai ana kiran shi at-takaful ijtima'i ko al-kafala ijtima'iyya shine wato taimakon juna wanda ya shafi al'umma gaba daya kinan wannan duk maudu'in da za a yi kokari a karanta karkashin irin waɗannan maudu'ai shine ya kamata mu fahimci taimakon juna ne ake yi akan aiki na alkhairi bayan wannan wane ne maraya kalima ta maraya kalima ce ta larabci an gane ko a wani yare na Hausa ana cewa marayi ko ba haka ba sannan kuma jami'in shi marayu to wannan shi ne dai a yaren mu na Hausa amma in muka duba a cikin larabci kalima ta maraya tana nufin al-yatim al-yatim to al-yatim din nan akwai ta'rifata da dama waɗanda zamu kalla ta samo asali ne daga wato yatima yaitamu yatman an gane ko wato idan farada idan ya kadaita wasu ma malaman lugha in ka diba cikin lisanul arab ya kawo shi yatama wato abin nan yatimu wancan kuma yatima yaitamu kenan akwai sabani tsakanin malaman lugha wasu na ganin kenan fitatar asalin shi ya'i ne an gane ko ma'ana wato da anka ce yaitamu kenan ya'un ita ce asalin harfin to ba a shafe ta ba amma wasu sun ce a'a wato yatimu ne kenan tana yiwa suna kallon asalin shi wawun ne domin wawun idza waqa'at bainal abinna kamar suke cewa bainal adwataiha hudifat kamar wa'ada sai a ce ya'idu an gane ko yatimu kenan kaga bainal ya'i wal kasra suni adwataiha makiyanta kamar yadda suke faɗa a cikin ilmin sarf to kenan kuma ma'anar shi ba ta canzawa domin akwai wanda in wawun ne ma'anar za ta canza da wawun da ya'u an gane ko a cikin yaren larabci akwai wanda kuma ba ta canzawa kenan kamar mata akwai mata ya mutu akwai mata ya mitu akwai mata ya matu gaba ɗaya kuma duka ma'anar yana nufin mutuwa ma'anar ba ta canza ba wani lokaci kuma tana iya canzawa an gane ko misali inda take canzawa qala yaqulu da qala yaqilu din mun ce qala yaqulu qawlan qala yaqilu qailulatan shi yasa malaman lugha suke cewa man qala qala Allahu kafara kaga man qala wanda yace qala Allahu kafara to kaga qala Allahu nan man kala wanda yace qala Allahu Allah yayi bacci to kaga nan ba wai ana nufin Allah yace ba tunda alqur'ani zancan Allah ne ko ba haka ba eh qala Allahu hadha yawmun yanfa'u as-sadiqin sidquhu kaga ba a jawab lughz ne na nahw ko lugha ko ba haka ba man qala qala Allahu kafara ya kafir to wanda yace Allah yayi bacci tunda Allah baya bacci Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm to al-yatim mufrad ne daya jam'in shi kuma ana cewa al-aitam marayi an gane ko sannan kuma ana cewa yatama an gane ko marayi ake nufi sannan wani lokaci ana cewa yataim ana nufin marayi wani lokaci kuma ana cewa yatama an gane ko yana idan ko akan ma'anar jam'i fa'ala kamithlu hafaza an gane ko wa yursilu alaikum hafaza kaga nan jam'i ne na al-hafiz masalan an gane ko sannan kuma kama khazana wa qala alladhina kafaru wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam kaga khazana jam'i ne al-khazin mai tsaro to dan haka dai yana zuwa yatama kuma wasu malaman lugu suce yana zuwa maitama sune marayi kenan yana da jam'i daban-daban a cikin yarlan shi duk da ke mu cikin Hausa da an ce marayi ko an ce marayu magana ta kare an canza dai kawai dai karshen kalmar ne
na'am
to duk dai wannan kalma tana nufin marayi in an ce yatama ana nufin wato abin nan marayi namiji ko mace an gane ko kuma yana iya zuwa cikin mata domin an ce yatama suna nufin kamar maza ne kawai ake nufi an gane ko a'a Allah subhanahu wataala ce wa yastaftunaka fi nisa qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna yataman nisa'i kaga marayi mata dan haka wannan bai kaddito akan maza ba don wannan suna nufin ƴaƴa maza su kadai ne marayi wannan kuskure ne na fahimta wallahu ta'ala a'lam to dan haka kalima dai ta maraya tana nufin al-yatim idan farada sai waɗansu malamai suka ce a cikin larabci in an ce al-ajiyu al-yatimu huwa alladhi mata waliduhu wa huwa duna sinn al-bulugh wato shine wanda baban shi ya rasu amma bai balaga ba kina in ya balaga
shikenan
ba a kiran shi maraya
na'am
an gane cikin wasa da ake yi irin na abin nan wasa ta tabbastaka da ake yi ka san mu hillani kullu ana halbin mu aka ce wani bafilatani ne mahaifin sa ya rasu to sai yana ta jirga kuka to sai ana cewa yi hakuri kwana ɗaya bai bari ba bai daina ba kwana biyu kwana uku aka ce dan Allah ka daina kuka yace dan Allah ku yi hakuri ku bar ni yanzu tunda na zama shege wai ma'ana wanda baban shi ya mutu shi ne shege to wata su suna ganin duk mutumin da abin nan baban shi ya mutu yana matsayin maraya ko da ya balaga wannan kuskure ne نعم kenan shi a fahimtar sa shine cewa duk mutumin da mahaifinsa ya rasa mahaifi ya zama to wato shege a ina shi istilahi to sai malamai suke cewa a cikin yaren larabci in an ce al-ajiyu wato huwa alladhi faqada ummuhu an gane ko huwa alladhi faqada ummuhu wanda ya rasa mahaifiyarsa ana kiransa al-ajiyu mace ana kiranta al-ajiyya jam'in shi shine al-ajaya an gane ko wato kenan wanda ya rasa mahaifiya to wannan ba a kiransa marayi a shar'ance a lugha ana iya kiransa ko kuma a fahimtar waɗansu al'ada ko kuma ana iya kiransa maraya ina fata an fahimta to sannan kuma al-latim shine wanda ya rasa mahaifin shi ya rasa mahaifiyarsa ana kiransa al-latim kenan shi wannan yayi kokorin kankuso abin da ake ma kulikulin kubura da Hausa to sai al-yatim shine wanda ya rasa wato abin nan mahaifinsa kawai bai rasa mahaifiyarsa ba duk da yake a cikin fuqahat da malamai suke kawo suna cewa akwai al-yatim inda tuyur al-yatim inda tuyur shine wanda ya rasa mahaifi kuma mahaifiya duk ɗaya saboda mi saboda su tsuntsaye suna samu abinci ne su saka shi a cikin bakin dan su an gane ko to kenan shi wannan kowanne daga cikin su aka rasa an zama to yatim kenan to sannan kuma suke cewa wato a wajen dabba an gane ko kamar inda dawab shine wanda ya rasa wato mahaifiyarsa sabanin dan adam an gane ko domin mahaifiya ita take takemi take shayarwa kina a wajen dabbobi shine wanda ya rasa wato uwa ko mahaifiya zamu ce kamar da ake fada a wani abin nan lafazi to dan haka dai shine al-yatim amma a shari'a wato a wajen udaba'u shi adibi ba haka yace ba shi a wajen adibi ba wanda ya rasa mahaifin shi ba ko yasa mahaifiyar shi shi yana da wani hange da yana daban yake cewa laysa al-yatimu alladhi mata waliduhu innal yatima yatimal ilmi wal adl
na'am
laysa al-yatimu alladhi mata waliduhu wato ba wanda mahaifin shi ne ya mutu ba ake kira yatim shi a wajen adib innal yatima yatimal ilmi wal innal yatima yatimul ilmi wal adab wato maraya shine wanda ya rasa wato abin nan al-ilm wanda bai da ilmi shine maraya a wajen sa wal adabi da wanda ya rasa sani ko kuma ladabi da biyayya a cikin al'umma to dan haka dai a takaice wannan shi dai ne al-yatim a cikin istilahat daban-daban waɗanda muka dan tsakuro ma mutane bi iznillah
na'am akarmakallahu kun yi magana kan abin da ya shafi taimakekeniya da juna kuma abin da ya shafi ta'arifin wane ne maraya to marayan nan mun san kuma haƙoƙin da Allah ya bashi ko akwai wani abu da za a iya ƙara ma mutane bayani da ganin cewa saboda wannan abin ne Allah ya sa ya ce a taimaka ma maraye
eh to in muka duba wannan qadiyya tana ginware akan qadiyya usuliyya
na'am
shine duk al'amarin da umurnin da Allah ya yi to akwai alkhairi a cikin sa
na'am
ko mun fahimci hakan
ko
ban fahimci haka ba
na'am na'am
sannan kuma duk abin da Allah ya yi hani to akwai sharri a cikin sa ko mun fahimci hakan ko ban fahimci hakan ba
eh na'am
ina fatan su dole mutane sun fahimci wannan kenan abu na farko da ya kamata mu fahimta Allah ne yayi umurni da manzonsa annabi Muhammad
sallallahu
alaihi wasallam a taimaka ma marayi a tallafa musu
na'am
ba malamai ne na kwanni ba suka ce a taimaka ma marayi don an kawo kwamitin marayi shi kwamitin marayi ko da aka yi shi Qur'ani ya yi shekara 1400 kenan yana da kyau mutane su fahimci wannan kabiya da kyau ba wai malaman kwanni bane ko kwamitin da awani ya kirkiro wannan ko malaman Niger ko na wata jiha ko malaman Saudiya ko malaman wata kasa a duniya a wannan umurni ne daga Rabbul Alamin Allah ubangijin talikai ne yace ayi kuma tabbas Allah bai umurni da abin da bai da kyau an gane wannan da kyau ko saboda qadiyya yana da kyau mutane su fahimce ta an gane ko to kenan in dai duk abin da Allah ya yi umurni an gane ko akwai alkhairi a cikin sa kenan taimaka ma marayi akwai alkhairi a cikin sa sannan alkhairin nan al-fardi wal mujtama alkhairin nan zai shafi ɗaiɗaikun mutane ɗaya-ɗayan mutane sannan kuma zai shafi al'umma gaba ɗaya alkhairin zai dawo zuwa gare ta to kuma in aka yi umurni ba a aikata ba to kuma an yi mi an yi sabon Allah subhanahu wataala domin barin abin da Allah ya yi umurni shi ma saba ma Allah subhanahu wataala ne misali waye umurni da a yi sallah
Allah
subhanahu wataala to idan mutum bai sallah ba ya saba ma Allah ko bai saba ma Allah to kada mutane su tsammani a'a wanda yake da halin taimakawa bai taimaka ba kamar bai saba ma Allah ba a'a dukiyan nan ta akwai haƙƙi wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum cikin duke su akwai haƙƙi sananne Allah subhanahu wataala ya bayani in ma mun ce ma'lum nan ba ana rufin ya tsaya akan zakka ba domin al-amwal duke da duk Allah ya baka tana da haƙƙi akwai haƙƙin zakka akwai haƙƙi na marayi akwai haƙƙi na iyayi akwai haƙƙi nawa akwai haƙƙi nawa to dan haka wannan abu ne wanda ya kamata mutane su fahimce shi kada mutum ya sa tsammanin baiwar da Allah ya yi masa ta wato ilmi ko baiwar da Allah subhanahu wataala ya yi masa ta daraja ta daukaka ko baiwar da Allah ya ma mutum ta ilmi ko Allah baiwar da Allah ya ma mutum ta wato karfin jiki ko ta dukiya ya sa tsammanin a'a tashi ce a'a Allah zai tambaye ka akan ni'imar da yayi maka
nan kamar ayat da Allah ke cewa yasalunaka ma za su kun ma anfaqtum min khairin
fal walidaini wal aqrabina ila yawwa
ma tafalu min khairin
fa inna Allah bihi alim kenan abin bai tsaya ba akan kai inda kake tunani to shi yasa mu tunatarwar da muke ma mutane muna son ne su tsere mafushin ubangiji ba muna son ne mutane su fada cikin hushin ubangiji ba lalle yanzu ana son a amsa kuɗi ga mutane abu ne wanda yake da buƙatar hakuri kuma sai an samu mutane masu hakuri kuma sai mutane sun danne zuciyarsu kamar yadda mai baraka yake cewa yi ma Allah sai an daure to amma kada mutane su tsammani matsa musu ne ake yi a'a ana son ne su zo gaban Allah su samu lada mai yawa to dan haka umurnin da Allah subhanahu wataala ya yi a takaice umurni ne wanda akwai alkhairi a cikin sa zamu iya dubawa mu fahimci cewa dalilai da dama da suka sa Allah subhanahu wataala ya ce a taimaka ma marayi na farko mutumin da ya rasa mahaifinsa ya rasa gimshiki domin uba shine gimshiki ga mahaifin ga mahaifiyar ga ƴaƴan an gane ko idan akwai uba shine zai kula da mahaifiyar marayi ko ba haka ba shi zai kula da mahaifiyarsa in mun ce mahaifiyar shi marayin koko shi zai kula da matarsa shi zai kula da waɗannan ƴaƴa kenan in an rasa gimshiki dole ne ana buƙatar taimako to kaga shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa taimaka musu dalilin da yasa Allah ce a taimaka musu ba wai dan Allah subhanahu wataala ba yana nufin a rage dukiyar mutane ko a ci dukiyar mutane a'a dan saboda wato a samu cikin al'umma an samu al'umma ta gari shi yasa Allah subhanahu wataala ya umurni da wannan kenan taimaka ma maraya na farko mutum ne wanda ya rasa mahaifinsa ya rasa tausayi ya rasa mai tallafa mishi to kaga dole duk kuma yadda za a taimaka ma maraya ba zai samu irin abin da zai samu a wajen mahaifinsa ba wani malami yake cewa duk wanda zai taimaka ma maraya zai taimaka mishi ne dan tausayi ba dan kauna ba kaunar da mahaifin shi yake mishi duk duniya babu wanda zai masa wannan kauna sai dai kai sai ka kai shi baban shi in zai bashi dadi yake ji kai ko sai ka taushe zuciyarka sai ka danne zuciyarka sannan zaka taimaka mishi shi kuma baban shi zai taimaka mishi yana jin dadin cewa zai taimaka mishi yana jin dadin cewa mas'uliyya ce khassa waga ko mas'uliyya ce amma an fahimce ni to kaga ba yadda za a yi duk yadda ka kai ba za ka so yana da wahala a ce ka so dan wani irin yadda kake son danka to kenan dan haka ba yadda ma za a yi su samu irin wancan tausayi irin wanda za su samu wajen mahaifansu an gane ko to dan haka ya kamata mu fahimci wannan Allah subhanahu wataala yana gaya muna وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا سو waɗanda za su bar su ji tsoro waɗanda za su bar zuriya bi'afan wato maray zuriya ko ƴaƴa bi'afan masu rauni ashe maraya mutum ne mai rauni yana da rauni ta fuskoki daban-daban a rayuwa daga ciki baya iya daukar nauyin rayuwarsa daga ciki bai da wayo wanda zai zuwa ya nemo abincin da zai ci daga ciki ya rasa babban rukuni a cikin al'umma wanda zai tallafa mishi daga ciki bai da wanda zai kula da shi al'umma bata damu da shi ba zaka ga ƴan uwa ma na kusa busu damu da shi ba kannan mahaifin shi da yanda mahaifin shi busu kula da shi ba balle ma al'umma da yake nesa da ita tunda an manta da wa'ati zal qurba haqqahu ina fata an fahimci ne kenan dan haka kula da maraya musamman ta hanyar dukiya kuma ba duk marayu ne ake nufi ba anan a'a marayan da yana cikin talauci wani mahaifin shi ya mutu ya bar mai miliyar guda waye yake zancen shi kaga waɗansu babban kuskure da suke ce suna ganin kamar ƴaƴan maudata ne ake so a taimaka ma a'a marayan da yana buƙatar taimako amma marayan da baban shi kamar miliyar ya bar masa miliyar ko biliyan shi ba a zance a ce a taimaka mishi shi wanda ma inda ana taimaka shi ne ya kamata ya taimaka ko ba haka ba to dan haka mutane su fahimci irin wannan shi yasa ba ma son cikin kwamitin da awa marayan da mahaifin shi ya bar mai dukiyar da ta isha a ɗauki nauyin rayuwarsa har da shi a kawo domin za a kama wannan aikin cikas ina fata an fahimci cikin tafiya ya kamata mu fahimci wannan an gane ko kenan maraya dai mutum ne wanda dalili daga cikin dalilai don suna da yawa ba za mu iya kawo su a cikin wannan takaitaccen lokaci ba amma daga cikin dalilai da yasa Allah yasa a taimaka mishi shine cewa yana da rauni ta fuskoki daban-daban wanda ya kamata a taimaka masa daga cikin dalilan da suka sa kuma Allah subhanahu wataala ya ce a taimaka ma marayi saboda mi saboda su ne mazan gobe sannan daga cikin dalilan da suka sa Allah ya ce a taimaka ma marayi yanzu misali muna ganin kafirai sun yi ONG sun zo sun taimaka ma marayi mu sai muka zo muka ce addinin mu addinin gaskiya ne mun watsar da ayoyi mun bari waɗanda ba su da ayoyi sun zo suna taimaka musu ya za a yi da awon mu ta yi tasiri a cikin al'umma ya za a yi khitab magana an gane bayanin mu ya yi tasiri a cikin al'umma ya za a yi hujjojin mu su yi tasiri a cikin al'umma an gane ko sannan kuma ya za a yi bayanan mu su samu karbuwa da dalilan mu a cikin al'umma wanda ba zai yiwuwa ba ina fata an fahimci ni to amma lokacin da ka taimaka ma mutum in kai mai nasiha zai gane cewa mutumi na gari kake kana da dukiya baka taimaka ba amma ka zo kana mutane na nasiha kaga ba za a karba ba wannan shi ya kawo malamai suka shiga matsala a cikin wannan zamanin masu halin daga cikin malamai ba kowane malami ba kullun za a hau minbari a ja ayoyi da hadisai za a je a shiga ƙauyuka za a shiga birane za a shiga gidan TV ayi wa'azi amma kana da dukiyar da kana iya ɗaukar nauyin mutum 100 amma kana karɓar sadaka to kaga wannan kuskure ne ba mu ce kada ka karbi sadakar ba ka karba amma ka taimaka ba wadanda sun ka cancanta dan tana yiwa wani shi ba zai iya ba talakan ba amma zai iya baka to kai sai ka karba don Allah in wato sai ka ba wadanda suka cancanta an gane ko to daga cikin abin da yasa Allah ya ce mu taimaka ma marayi hikimomin da ke ciki suna da yawa misali yanzu gashi nan muna ganin kafirai suna zuwa kasashen musulmai in suka zo kasashen musulmai za su yi amfani da wadannan marayin su dauke su su tarbiyantar da su su kafirtar da su ko kuma su bata musu dabi'o'in su su ba su ilimi na duniya su dawo da su su zama su ne jagorori a cikin al'umma kuma waɗannan marayun ba za su ji magana kowa ba a duniya
na taimako ne abinda Faransa suke cewa empoisoné
kado empoisoné
empoisoné
to shine an gane ko yanzu da yake turai ta lalace namiji yana iya auren namiji mace za ta iya auren mace to kuma duk duniya kowa ya san namiji in ya auri namiji in shekara 2000 za a yi a duniya ba za a haihu
ba
ko ba haka ba mace in ta auri mace in za a shekara
2000
a duniya ba za a haihu ba ina fata an fahimce to yanzu tunda ba za a samu haihuwar ba su yanzu dole su nemo yaya sai su tuna cewa ai Africa akwai matsaloli ana yaƙe-yaƙe mutane suna mutuwa Africa akwai talauci kasashen musulmai akwai talauci sai su ce to bari mu je can mu nemo yaya akwai yayan da ake haihuwa misali ana yadda su saman hanya an gane ko su ma waɗannan suna dauka
wanda UNICEF take dauka
UNICEF da sauransu an gane ko irin wanda ake kai SOS inda ake cewa SOS gidajen tallafa ma waɗannan kananan yara to yanzu kafiri muna kallo yazo ya dauki yaro ya cika takardu an bashi a hukumance ya je da wannan yaron mun taimaka wajen kafirtar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da zamu dauki nauyin waɗannan marayun muna da izini yau in wani kafiri yazo zai dauki musulmi mu ce a ba mu yadda ba dalili kuma wannan mun taimaka mishi zai saurari maganar mu amma ba mu taimaka mishi ba ya zamu yi kawai ido zamu sa shi yasa wanda ka taba taimaka ma in kai mai ciya zai karbe ta amma yana da wahala mutumin da baka taimaka mishi ba kana da halin da zaka taimaka mai kuma baka taimaka mishi ba kuma saurari maganar ka ina fata an fahimce ni to kaga Allah subhanahu wataala sai ya umurni da mu taimaka ma marayun nan saboda mi saboda kar mu bar gibin da kafirai za su shigo an gane ko musamman a wannan lokaci su ce za su dauki ƴaƴan musulmai su ce su za su tallafa musu su ce su za su dauki nauyin karatun su su ce su za su mayar da su waɗansu mutane maza na gobe sannan mu dawo bayan waɗannan sun zan shugabanni a cikin al'umma mai tunanin su tausaya ma wani ba za su tausaya ma su tausaya ma waɗanda suka tausaya musu waɗanda suka dauki nauyin rayuwar su to dan haka kenan umurnin da Allah subhanahu wataala yi akwai hikimomi da dama in ban manta ba akwai hadisi na Abu Huraira radiyallahu anhu wanda yana cikin musnad na Imam Ahmad wani mutum yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana da kaushin zuciya an gane ko shaka qaswata qalbi an gane ko shaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi ya kawo wato karar zuciyarsa zuciyarsa ta bushe da kekeshi an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa nan yana nufin bushewar zuciya ba ana nufin kamar yadda ita yake bushewa ba zuciya ta bushe dan yanzu mun kawo hadisi wanda bai rarra hadisi bai na ita wai kaji an ce cikin hadisi wai zuciya tana bushewa to ai ce ne aka sai na bushewa a alqur'ani ba ya faɗi zuciya tana bushewa thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa kuma Allah ya faɗi dalilin da ke sa zuciya ta bushe ina fata an fahimce ni wala takunu الذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم إن رأيوات يسود أعظم زوجة تسابوشي يوم وروري القولي ko ba haka ba tana sa yana sa zuciya ta bushe fa bi ma naqadihim mithaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiya zuciya wato yawan warware alƙawari yana sa zuciya dan adam ta bushe ina fata an fahimci ni kenan ba wai hadisai da ake ganin ka ba sun kawo wani abu wanda babu shi a cikin alƙur'ani ba wannan yana nuna mutum bai fahimci alƙur'ani shi kanshi ba a'a alƙur'anin ma su ya tabbatar in zaka fara ƙaryatarwa sai ka fara ƙaryatar da shi alqur'anin karan kansa tunda shi na yace wannan sannan kuma wannan bushewar zuciyar zaka sa shedan ya samu damar tisgan mutum duk inda yake so
na'am sosai
dan Allah yace li yaj'al ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad wal qasiyati fi qulubihim kaga ni dan Allah sai wannan ya zama to jarabawa ga ladina fi qulubihim marad ga wadanda akwai wato rashin lafiya a cikin zukatansu wal qasiyati qulubuhum da wadanda zukatansu sun bushe kaga kina ashe in zuciyarka ta bushe shedan ya sabce ka an gane ko ya fisge ka ya tafi da kai inda ya ga dama abu ne mai sauki to sai yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo ƙarar an gane zuciyarsa cewa wuzuciya
da bututun zuciya.
Allah ya taimake shi ma da ya gano ciwon, har yazo kuma neman magani. Taimako Allah yana da yawa a wannan wuri.
To
sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi imsah ra'sal yatim, ka shafi kan maraya.
Allahu akbar.
Shafar kan maraya yana sa zuciyar mutun ashe koda baka da abin da zaka bashi. In kana da hali ba wai masu ku istiato shikenan. An ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imsah ra'sal yatim, ku tattara mu su mu shahi kawunan su mu mu taka mu. Wannan wai wannan gurgun fahimta ce. An gane ko kasan akwai masu wayo. A'a, ba wai ne a tara muku marayi ba ku shahi kan su ku taka ku. A'a, wato shafar tana ɗaya daga cikin ababen da aka ce a yi. Tana daga cikin ababen da ko abubuwan da aka ce a gabatar. Amma ba ita ce kadai abin da ake bukata ba. Ina fata mun fahimci wannan da kyau. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imsah ra'sal yatim, ka shafi wato kan maraya. An gane ko? In ka shafi kan maraya wa at'imil miskin, ka ciyar da miskinai. Dukkan waɗannan dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya taimaka musu saboda suna bukatar taimako. Kuma kowa kake a duniya kana bukatar taimako. Kada mutum ya sa tsammani shi bai bukatar taimako. Sannan kuma daga cikin dalilin da suka sa Allah subhanahu wataala ya taimaka ma marayi shine cewa yau kai kana da rai amma baka san lokacin da zaka mutu ba.
Na'am.
To in baka san lokacin da zaka mutu ba, ƴaƴanka baka san dukiyarka da in ma in kai talaka ne, in ka taimaka da abin da Allah ya baka, kai ma za a taimaka mana haka. In kai mai hali ne, baka san cewa dukiyar da ka bar ma ƴaƴanka ba za su girma su same wannan dukiyar, ko ku ba za su girma su same ta ba. To ka gani, sai sa Allah ce wato wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan, kaga su ma za su iya bare ƴaƴa masu rauni. Khafu alaihim, suna musu jin tsoron fitintunu na duniya da musibobin da duniya. Tun daga kafirci har zuwa abin da ya kai saban Allah subhanahu wataala, sai Allah ya ce fal yattaqullah, su ji tsoron Allah. Tsoron Allah kuma bai tsaya ba wal ya kulu qaulan sadida. A qaulan sadidin ɗaya ne daga cikin tsoron Allah. A taimaka musu ma yana daga cikin abin da zai samu tsoron Allah. To dan haka dai a takaice, kafalatul aitam, hikmomin da ke cikin ta waɗanda suka sa Allah subhanahu wataala ce ayi suna da yawa. Ga tau wato sawar sanyaya zuciyar maraya, sanyaya zuciyar mahaifansa. An gane ko? Gina mazajen gaba, tare bannar da za ta haifu a gobe. Domin yanzu misali, muna ganin cewa wannan matsalar ba ta shafe mu ba. Ana nan ana nan sai waɗannan matasa suka girma. Da suka girma babu mai musu tarbiyya.
Cikin
suna yara. Sai aka samu barayi daga cikin su. Sai aka samu ƴan kwaya daga cikin su. Ga mu yanzu muna kukan ƴan kwaya sun yi yawa cikin matasa.
Ana yawan sace moto.
Ana yawan sace moto. Ana shiga gidan mutum a kashe shi a yi zina da iyalinsa. To me ya kawo wannan? To in muna ganin waɗannan matasan cikin al'umma ba mu kula da su ba, yanzu ma matsalar gata da masu iyayen ma da marayin, ana fama ina ga marayin nan sun limfilinkin baninke. Tunda al'umma karuwa ne take. Muna ƙara yawa. To in kuma muna ƙara yawa, lalatattu ko kuma waɗanda ba su samun kula suna ƙara yawa a cikin al'umma, ya za a yi wata rana in wata ɓanna ta taso mu samu cin nasara ta daƙile wannan matsalar da take tashi a cikin al'umma?
A takaice, cikin taimaka ma marayu akwai taimaka ma kai.
Akwai taimaka ma kai ƙwarai da gaske. Domin kai za ka mutu ka bar ƴaƴanka, sannan kuma tana yiwuwa in ma dukiyar gare ka, in ma kai shugaba ne kana buƙatar biyayya, in ma kai malami ne kana buƙatar wanda su taimaka ma a fagen da'awa, to sai ka zo kai yi wasa, sai ana jiran kuma al'umma ta rayu kyakkyawar al'umma. Mu duba mu gani Maiduguri abin da yake faruwa, ƴaƴan mutanen da aka kashe na Boko Haram. Akwai ina ganin yanzu gwamnatin Najeriya kusan marayi sun kai 70,000 waɗanda yanzu gwamnati ita ke kula da su. Har na ji ma wani shiri da aka yi an sa gwamnan jihar Borno yana bayani. Kaga gwamnati ta ɗauki 70,000, to marayin 70,000 ne kawai. Sun fi haka. Kiran masu kuɗi ana buƙatar su yi su taimaka. Wanda zai iya ɗaukar goma ya ɗauki nauyin nawa?
Goma.
Wanda zai iya ɗaukar nauyin biyar ya ɗauki nauyin nawa? Wanda zai iya ɗaukar nauyin ɗari ya ɗauki nauyin nawa? To yanzu misali kuma talaka wanda ba zai iya ba yake ɗaukar nauyin ɗaya ya ɗauki nauyin nawa?
Ɗaya.
Yanzu a Saudiya da sauran ƙasashen duniya har usura ake yi maraya.
Kullum ya amala ala shakilati.
Madalla sai a zo a ɗauko maraya daga gidan marayi a kawo shi a mayar da shi kamar ɗaya ne daga cikin ƴaƴa na gida, a rinka kula da shi har Allah subhanahu wataala ya sa ya kai wani matsayi ko ya kai wani mataki na rayuwa, don ba a san menene gaba za ta haifar ba. To ina fatan dai ƴan uwa suna fahimtar irin waɗannan misalai da muke bayarwa.
Na'am. To akramakallahu, Allah ya saka da alkhairi.
Na'am.
Kafin mu she akwai wata nasiha da nake so a yi ma mutane
shi
malam duk wanda yayi sadaka masallaci taimaka ma maraya an karba ko kuma akwai wani sharuɗa da kamata a ce mutun ya tuka sannan Allah ya karbi wannan sadaka
to wannan gaskiya tambaya ce mai muhimmanci sosai ko ba gaskiya ba lalle lalle aiki yana da sharuɗa guda uku ga kowane dan adam in kuma musulmi ne yana buƙatar sharuɗa guda biyu kafin Allah ya karbi wannan aiki na farko shine aikin nan ya zamanto mutumin da zai yin shi musulmi duk abinda mutum zai ciyar a matsayin sa na ba musulmi ba Allah ba ruwan shi da wannan yanzu duk aikin nan da ONG ONG suke yi Allah ba zai karbe shi ba in dai ba musulmi ne suke yin wannan aikin
na'am
sharadi na farko kenan don Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ne yake magana ba daga wajen ne kawo wannan maganar ba duk wanda ya riƙe wani addini wanda ba addinin musulunci ba to falan yuqbala minhu Allah yayi alƙawarin ba zai karba ba ko da duniyar nan ya ciyar gaba daya huwa fil akhirati min al-khasirin ranar tashi al-kiyama da daga cikin duk hasara Allah shi ne mutsari sharadi na farko kenan ka kasance musulmi to in muna nan Niger kaga wannan sharadin da yawan malamai ba za su kawo shi ba tunda an ce 99%
musulmi
ne amma kuma in muka dubi wata hanya sai mu ce mun kawo shi to shi 1% din nan tana yawa shi ma ya taimaka
lalle lalle tana ya taimaka sosai
an kace in ana abin nan an bi ta barawo a bi ta mugun shago a bar bugun jakki ana barin ta yi yana yi wa wanda ba musulmi bai kawo ta shi taimako to da haka kenan sharadi ya kasance musulmi ne sannan Allah ya karbi wannan aiki abu na biyu ya zama to aikin nan an yi shi da ikhlasi an gane ko wato ikhlasi shine yin aiki don neman yardar Allah an gane ko wadansu malamai sun yi ta'arifin sa al ikhlas huwa an ya'mal al insanu amalan libtigha'i mardati Allah وتجريده من كل شائبة دنيوية.
نعم.
أبين ده أكيد الإخلاص أن يعمل الإنسان عملا. متن يأيك تكون إلى أيكي. النكرة وتو أبين تأم كوكو الفعل ينحل إلى المصدرية وإلى العموم. أن قال كو وتو أبين أن يعمل الإنسان عملا متن يأيك تأيكي كو.
نعم.
وتو لابتغاء مرضات الله. دني من يرضى الله.
نعم.
بعدنك برجع ونبا. بعدنك بعات ما وني دريبا. Ba dan aji sunanka ba ba dan a nuna kafi kowa bayarwa ba ba dan saboda partinka ba saboda kana buƙatar a ce ƙuri'un nan na iyayen tunda shi yaro bai kada zabe amma kuma iyayen shi suna kada zabe family kin shi suna kada zabe sai su zama to su ba cikin militan to in kai dan saboda su jefa ma ƙuri'a ko sun jefa ko su jefa ba ba ka da lada in sun jefa ma ka samu ladar ka duniya in sun jefa ma ba kuma ba ka samu ba kuma ko sun jefa ma in baka ci ba kaga dai har yanzu kana ƙasa sai in Allah ya saka kai naka ci zabe an gane ko wa tajridihi ka tsirautar da wannan aikin min kulli sha'ibatin dunyawiyya da duk abin da zai cudanya da shi na wani abu na neman duniya to wannan shine sharadi na biyu na karba aiki ko wani irin aiki ne abu na uku sai ya zamanto mutumin nan yayi muwafaqatu sunna shine wanda suke malamai suke kira almutaba'a aikin kai dace da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma taimaka ma maraya hakika wuri ne wanda abu ne wanda shari'a ta yi umarni da shi a cikin ayoyi da dama kafin ma al'ummomi da suke gabanin mu an yi umarni da wannan a taimaka ma marayi kuma mu kama al'umma ayoyi sun sabka zuwa gare mu direct an gane ko Allah ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama kaga nan bani isra'ila an kace duk da yake an kawo dan mu yi koyi da su amma duk da haka mu kan mu ba bar mu ba ayoyi sun yi bayanin mu kyautata ma marayi wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum kyautata musu dai abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajjaha wannan khitab zuwa ga al'ummomin da suka gabace mu kuma Allah ya wato mika wannan sakon ko ya juyar da wannan magana kai tsaye zuwa gare mu saboda mu taimaka ma marayan da suke tare da mu kinan duk aikin da ya saba waɗannan sharuɗa guda uku Allah ba zai karbe shi ba ni na faɗa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa don abin aiki ya dace su da sunna akwai aya karar cikin alqur'ani قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سنكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أتكيتن دي تكيتاوا aikin da duk za a yi yana bukatar waɗannan sharuɗa ba dan kuma suka izuwa wani ba an gane ko mun kawo wannan ne saboda mutum in zai yi aiki yayi aikin da yake fatan ya ci amfanin shi duniya da lahira an gane ko kada wani mutum ya sa tsammanin an yi ne don saboda a soke shi ba haka nan bane a'a an yi ne saboda komai zaka yi ya kamata ka mishi foundation shi yasa waɗansu malamai suke cewa wato ikhlasi da muwafaqatu sunna sune fikafikai na tashin aiki yayi fira an gane ko ya tashi a sama shi kuma musulunci shine motaya an gane ko
tunda ko kana da sabon mota
in kana da sabon mota
da sabin tayoyi
da sabin tayoyi
amma babu motar
babu motar kaga babu tahiya shi musulunci shine motar
na'am
to shi kuma ikhlasi da shi da mutaba'a sune fikafikai waɗanda jirgi yake tashi ya tafi da su ko mu ce sune tayoyi in mota ce tunda mota ko akwai motar ko injin bar mu ce injin saboda dan su ba su fahimtar motar dan haka dai a takaice waɗannan sune dalilan da ke sawar aiki ya tafi irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya zayyana wallahu ta'ala a'lam
mala Allah ya saka da alkhairi
na'am
haka nan kallon tambaya ta gaba shine abin da ya shafi marayi a tarihance akwai wani abu da za ku iya ƙara ma mutane bayani na jawo hankalinsu wajen taimaka marayi ko tarihance dai haka Allah ya tamba alamar tarihi
to abinda nake gani wannan maudu'i ne mai tsawo sosai amma dai muna iya bada misalai ala sabilin tamthil la ala sabilin hasar kenan misali ne da mu bayar misalin da ya kamata mu bude fage da shi shine misali na manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda dai ba Allah bai halicci wani mutum ba irinsa kuma ba zai halitta ba babu wani mutum wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kima da daraja babu wanda ya kawo ma al'umma alkhairi ya zo ma al'umma alkhairin da babu wanda ya kawo irinsa gabaninsa kuma bayansa ma ba za a samu wanda zai kawo alkhairi irin wanda ya kawo ba to amma ya tashi a matsayin maraya kaga kenan ba a san abinda gobe za ta haifar ba mace da ciki inji mutanen mu a sa abin da za ta haifar ba duk da yake zo ana yin echography ko ba haka ba to in muka duba alqur'ani kanshi ya tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a matsayin maraya ko da sai mun tayi cikin hadisi ba dan kawai wani ya ce hadisi na bai dalli shi ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala wal akhiratu khairul laka min al ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa alam yajidika yatiman ashe Allah bai same ka ba maraya fa'a wannan tambaya ce ta tabbatar suwa su'al taqrir tabbas Allah ya same ka fa'awa sai Allah ya taro ka kenan wannan yana nuna mana cewa in misalin marayi zamu dauka kan mu kan ba mu je nesa ko mu te mu dauki misali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine wato shugaban marayi gaba daya ya tashi a matsayin maraya ba a san abin da zai zamba amma ya kawo mu duniya alkhairin da har yanzu duniya tana amfano da shi ila yawmil qiyama
na'am
to maraya kuma daga cikin abubuwan da kalubalen da yake fuskanta bayan ma rashin ciyarwa akwai tarbiyya wa zai tarbiyantar da shi dan haka kada mu sa tsammanin madan mun bada waɗannan kuɗaɗen mun ƙara aiki a'a in kaga maraya yana wani abu a cikin al'umma ya rasa wanda zai masa magana to kai ne baban sa
na'am
shi yasa mai alburda don da yake misali ne zamu kawo akwai alburda ta biyu tunda alburda biyu ne akwai alburda ta farko ta Ka'ab bin Zuhair akwai alburda ta Busiri duk da yake inda mutum ya samu daidai a ce inda ya samu daidai inda bai samu daidai ba a ce yayi kuskure ko ba haka ba duk da yake nan rusu kurakurai waɗanda ya tabka ba mu sani ba yayi su ne akan jahilci ko yayi su ne da gangan wallahu a'lam yake cewa daga cikin dalilan da suke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne yake cewa kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dib fil yutum kafaka bil ilmi ya ishe ka ilmi an gane ko fil ummi a ce kuma mutum ne wanda yake ummi la yaqra'u wa la yaktub bai rubutu bai karantawa kuma a ce ya fi kowa ilmi domin duk al'umma ta duniya waɗanda suke kawo abin mamaki a cikinta an gane ko su ne ma'ilimta tunda yanzu na zai kirkiro na'ura sai a ce maka yayi lakol kaza ko yayi university kaza a kasar Turai ko a kasar Afrika shine zai iya tsaya yayi mat ko fizik ko shini ko wani abu duk malamin da za a ce maka yayi kaza za a ce maka ga makarantar da yi ga jami'ar da ya fito ko ga zaurin da ya karatu ko karatun sauran da yi ga yadda an kai samu ilimin sa to amma sai ga ummi la yaqra'u wa la yaktub baya rubutu baya karatu kamar yadda Allah ya tabbatar da wannan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik an gane ko ummi ne alladhin yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil to sai gashi ummi amma ya kawo abinda ma'ilimta ba za su iya kawo shi ba ku larabawa ne kuna da ma'ilimta aka ce ku kawo irin abinda ya kawo yazo da shi sai ku tabbatar da cewa ƙarya yake yi
kace launa sha'u la kunna
launa sha'u la kunna misla hadha ƙaryar banza suka ce da mun so da mun fada don Allah ku fada mana ba sai kun yi yaki da shi ba kun kai ƴaƴan ku kun kashe kun kai kawunan ku kun kashe kun sa kanku cikin matsaloli ku fada kawai magana ta fi sauki amma sun kasa to kaga wanda yace to kafaka ya ishe ka wato mu'jiza kenan ya ishe ka alama kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizata ya ishe ka mu'jiza ga ummi ya kawo abinda ma'ilimta ba za su iya kawo irin sa ba fil jahiliyyati yace a cikin kuma lokacin jahiliyya ba lokacin da ilimi ya yadu ba a cikin al'umma
na'am
ana cikin jahiliyya balle a ce a'a ga waɗansu ma'ilimta inda suka shahara da yalla a boye karatu yace kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati yace kai wata'dibi fil yutubi sannan mutumin da ya samu ladabi ko tarbiyya ta gari nagartatta ingantatta fil yutumi a cikin halin kasancewar samaraya an gane ko to kaga ina ganin wannan abu ne wanda da zamu dauke shi da an kai ƙarshe ba sai mun ma ba da wasu misallai ba saman waɗannan kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a maraya shi kadai ya ishe mu misali amma wannan bai hana mu dan ƙara ba da wasu ɗan misallai saboda su fito mutum mutane abin a fili in muka duba akwai ta qadiyya wanda take qadiyya ce khilafiyya zamu kawo ta qadiyyar Maryam
na'am
Maryam musan ta haifi annabin Allah
Isa
alaihi salam
na'am
to amma Maryam ta tashi a matsayin maraimiya
sosai
mi babanta ya mutu dalili kuma wakafala ha zakariya zakariya shi ke dauki nauyin kula da ita da babanta yana da rai da zakariya
ba zai dauki
nauyin ta ba wannan ɗaya ne daga cikin dalilai to amma Maryam kuma Allah ya ambace ta a cikin littafin sa kuma ta zo da abinda yana da wahala wata ƴa mace ta zo da shi tana daga cikin matan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari ina cikin sahihul bukhari cikin sahih muslimin nuna cewa wato kamula minar rijali kathir wa lam yakmul minan nisa wato babu wanda ya samu cika cikin mata sai wato Asiya da Maryam bintu Imran to kaga ta samu kamala a matsayin ta kuma ta tashi marainiya kaga ba a san abin da za ta zo da shi ba to sai qadiyya ta uku da nake cewa qadiyya ce khilafiyya annabi Isa alaihi salam shin zamu ce ya tashi a matsayin maraya koko ba zamu ce ya tashi a matsayin maraya ba dalili kuma mu dai a wajen mu annabi Isa alaihi salam manzan Allah ne bawan Allah ne amma ba Allah bane ba dan Allah bane kuma to kaga yanzu anan inda za a samu khilaf shin in mun ce maraya ne sai wato ba mu kalli cewa ba an same shi ta hanyar saduwa ta tsakanin ɗaya mace da ɗa namiji wato bidunil i'tidal bil asl saboda wanda bai da to shi ba a tunanin cewa sai a dauke shi a matsayin maraya misali mutumin da yake da hannu ɗaya wajen alwala ba mu cewa ya wanke hannu biyu dan mi dan babu gabar to ko kuma a mu ce a'a shin tunda dai an sa ka'ida sai mutun yana da mahaifi ne in ya rasa mahaifin tunda shi bai da mahaifin balle ya rasa mahaifin
na'am
to sabani ne na wanda malamai suka kawo waɗansu malamai suka fi cewa ana iya ɗaukar sa a matsayin maraya saboda shi dama bai da mahaifi waɗansu sai ba za a ɗauke shi a matsayin maraya ba saboda dama shi bai da mahaifin ya rasa mahaifin balle ma a ɗauke shi a matsayin maraya to a takaicen takaitawa dai shi ma ya tashi dai a cikin hali wanda yake mun ɗauka na maraici ya tashi wanda yake ya zo da abinda wato duniya har yanzu tana sani da cigaban da ya kawo ma duniya ina fata an fahimce ni to in muka ketara wannan muka zo wajen fagen malamai zamu duba akwai Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alayhi al-allama kowa ya san a matsayin maraya ya tashi an gane ko ya tashi a matsayin yaro karami kuma Allah subhanahu wataala ya sa ya zama fitila ga al'ummar duniya ina fata an fahimce ni ya haskakar da duniya da ilimin sa ya karantar da malaman Saudiya hasta da su bin baz sun yi karatu a hannunsa irin su Sheikh Nasir Sa'adi yayi karatu a hannunsa Ibn Usaymin yayi karatu a hannunsa Fauzan yayi karatu a hannunsa kaga wannan ya nuna cewa
Abbas
yana kawo misallan sa a takaitan dai takaita babban malami ne wanda duk wanda ya san ilimi a duniyar yau ba sai an yi shi bayanin wane ne Shankaitai ba so muna cewa kuma Muhammad al-Amin al-Shankiti da yawan dalibai ba su gane wasu da sun ga Shankiti su a tsammanin shine ba wato Shankiti wani yanki ne a cikin kasar Mauritania to duk mutumin da ya fito daga cikin wannan yanki ana kiransa Shankiti to dole sai ka bambanta akwai Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti akwai Muhammad al-Amin al-Shankiti akwai Abdullah al-Shankiti sai ka gane wane ne daga cikin su dan wani bi dalibai ilmi wajen bahasi da bincike da bayani sai Shankiti ya ce to kaga in ma ka san kowane ne daga cikin su ka san bambanci ya kamata ka faɗa kuma koko in baka sani ba to kai hasara dan baka san wane ne daga cikin su ya faɗi wannan magana ba to in muka duba kuma Sheikh bin Baz rahmatullahi alayhi al-Allama shi ma ya tashi a matsayin maraya an gane ko kuma shi ma ya zama babban malami ne wanda ya amfani duniya da ilimin sa an gane ko Ibn Usaymin rahmatullahi alayhi shi ba mun san cewa ya tashi ne a matsayin maraya kuma shi ma ya haskaka duniya da ilimin sa an gane ko in muka dawo fagen jagorori zamu ga cewa Saddam Hussein tarihi ya nuna cewa ya tashi a matsayin maraya yau kuma Saddam Hussein ya yi jagorancin kasa ta tsisar Iraki kuma irin mutane sun ga irin kwarjinin da ke gare sa da irin kuma kokarin da yayi ga al'ummarsa an gane ko in muka dubi Muammar al-Qazzafi shi ma ya taso a matsayin maraya kuma tabbas lokacin da ya tashi bai da mahaifi ma'ana mahaifinsa ya rasu kuma kaga Allah subhanahu wa ta'ala yasa yayi ayyuka daban-daban musamman in muka dauka mu a nan Niger muna da shaidar da zamu cewa yayi wani aiki na musulunci an gane ko ba za mu yi ma mutane hisabi ba suna gaban Allah Allah ne zai musu hisabi ko ba haka ba akwai inda mutum zai yi daidai akwai inda mutum zai ba daidai ba ko duniya babu wanda zaka shaidar cewa kace wannan musulmi ne cikakke sai dai alamomi zaka amfani da su dan babu wanda yasa abin da ke cikin zuciya sai Allah kenan yanzu misali in mun ce Qazzafi tana yiwa wani ya cewa shahidi ne ko yana cikin aljanna ba a ce mutum shahidi ne kuma mun ba za mu ce Qazzafi yana cikin wuta ba an gane ko amma ba mun zama musa hisabi ba misali to amma dai muna da shaida aikin da yayi a cikin kasar Niger da musulunci babba ma wanda za mu dauka wanda kowa san shi shine masallaci na Qaddafi ake cewa
shine ko babban masallaci na Niger
babban masallacin kasar Niger gaba ɗaya kakaf wanda muke alfahari da shi wanda muke tinkawo da shi shine masallacin Qaddafi ko ba ne al-Qaddafi zai ce Qaddafi
wanda ya tashi baraya
yawa to kaga kenan wannan aiki ne wanda mu mun ganin shi a zahiri Allah shi yasa abin da ke cikin baɗi ina fatan an fahimci wannan da kyau to kaga dai waɗannan na ɗan tsakuro muna ne na jagorori ta hanyar mulki da waɗanda annabawa ne ta hanyar wahayi da waɗanda ta hanyar malamai ne ta hanyar karatu Allah ya ba su ɗaukaka Allah ya ba su damar da suka taso suka taimaka ma al'umma in muka duba misallan kuma yawa ne da su ba za mu iya cewa duk za mu iya kawo su ba littattafai na nan kowane gari kuma zaka iya bincikawa zaka ga wani mutum wanda ya taso a matsayin maraya Allah ya bashi ba za mu ce annabta ba tunda annabta ta riga ta wuce Allah zai iya bashi ilmi Allah zai iya bashi dukiya Allah zai iya sai zamanto jagora a cikin al'umma da abin da ya kama da haka yanzu in muka diba kasar Venezuela wanda ake ganin dan adawa ne yana son mulki mutum ne wanda yake ya tashi ne a gidan marayi tana yiwa ko maraya ne ko kuma an yarda shi a hanya aka dauke shi yau gashi shi na batun samun jagorancin kasa irin wannan kasa babbar kasa daga cikin kasashen duniya to dan haka dai a takaicen takaitawa tun da lokaci ya fara hararen mu shine abinda zan iya cewa ba a san abinda gobe za ta haifar ba tana yiwa ka riki maraya ya amfane ka ƴaƴanka na ciki kuma su watsar da kai duk wannan ba abin mamaki bane an gane shi a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon taimakawa da abinda Allah ya ba mu Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya
to mana Allah ya saka da alkhairi Allah ya karbi wannan aiki akwai tambayoyi da dama da ya kamata a yi wa malamin ka abin da ya shafi wannan nasiha da malayi amma dai insha Allah nan zamu tsaya kenan sai dai wani jiko tunda malam ya zo ne ba kwanci kuma wannan fili ya ga cewa bai kamata a ce malam ya tafi ba a samu zama da malam ba kuma Allah ya kaddara muna fatan Allah ya saka da alkhairi Allah ya maida malam cikin iyalan shi lafiya kuma abinda malam yake yi cikin wannan gari na kwanni Allah ya dora akan mizani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh